muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu radio amfani sarauniya fara'a niya dalol fm da kuma nomad fm da kuma tashar mutar view africa akan mita 102.5 zangon fm a birnin yamai kana ana iya kama mu alfa radio dake kuma sai a kasar Ghana ana kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare mu kuma barkanmu da yammaci na yau laraba 15 ga watan janairu a shekarar 2020 yusuf aliyu harandane tare da aisha tusali da sauran abokan aikin mu daga nan ɗakin watsa labaran mu a nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin dambarwar da ta barke tsakanin wa'ansu ƴan fashi da al'umma a jihar Kaduna muna kuma dauke da ƙarin rahoto a game da jimamin jam'iyyar adawa ta PDP idan kuma Allah ya ba mu iko za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan maudu'in mu na yau wai a daidai lokacin da ake bikin cika shekaru 50 da kammala yakin basasa a Najeriya shin kun gamsu da matakan tsaro da ake dauka a kasar kuwa lambar da kamar kullun ita ce alamar tarawa 1 202 205 6555 amma duk kafin ku ji waɗannan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum barkanku da dare a yau laraba majalisar wakilan amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da mambobi da za su wakilci majalisar a shari'ar tsige shugaba Donald Trump da za a kai gaban majalisar dattawa an kada ƙuri'ar ne inda mambobin majalisar suka bi jam'iyyunsu tun a baya dai majalisar ta amince da takaddun tuhume-tuhume a watan da ya gabata amma shugaban majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takaddun yayin da 'yan Democrat a majalisar wakilai suka yi kokarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yadda a saurari ba'asi daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ki yadda da matakin kiran shaidu kuma ya ce za a yanke wannan shawarar daga baya a yayin da ake shari'ar Prime Minister Russia Dmitry Medvedev ya mika takaddun murabus din majalisar zartarwar sa sa'o'i kadan bayan da shugaba Vladimir Putin ya gabatar da sauye-sauye kan kundin tsarin mulkin kasar matakin da zai fifita ikon majalisar dokokin kasar sama da mukamin shugaban kasa tsare-tsaren na shugaba Putin wanda ya gabatar a yau laraba yana kunshe ne a cikin jawabin sa da ya saba yi shekara-shekara ga majalisar kasar a birnin Moscow ya kasance a matsayin jawabi na da zai ba shi damar shimfiɗa akan irin rinjaye da yake da shi a kafin ƙarshen wa'adin mulkin sa nan da shekara ta 2024 daga ƙarshe Putin ya zaɓi shugaba mai kula da harkar haraji na kasar Mikhail Mishustin da ya zama Prime Minister in ji kafar yaɗa labarai ta Russian News kuna shan labaran nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamfanin dillancin labaran kasar Turkiya ya ba da rahoton cewa 'yan sandan kasar Masar sun kai samame ofishinsa da ke birnin Alkahira suka kuma danke jami'anta guda biyu kafar yaɗa labaran na Anadolu ta ce bata da masaniya inda aka kai ma'aikatan nata wanda suka hada da dan kasar Turkiya a samaman da aka kai jiya talata dan kasar Turkiya ne shine mai kula da harkar kudi da gudanarwa a ofishin rahotanni sun ce jami'an tsaron kasar Masar sun katse hanyar sadarwa ta internet tare da kulle na'urorin daukan hotuna kafin suka kwashe tsawon dare suna gudanar da bincike. Kafar ta ce sun kuma kwace fasfuna, kwamfutoci da wayoyin hannu na ma'aikatan, kuma ba a bawa lauyan ta ƙwarar bayani ba. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Turkiya ta yi Allah wadai da halin da ake ciki, kuma ta buƙaci da a sako ma'aikatan nata, sannan kuma ta gayyaci babban jami'in jakadancin Masar a matsayin nuna ɓacin ranta ga abin da ya faru. Wannan takaddama dai na nuna yadda dangantaka ke ƙara tsamari tsakanin Masar da Turkiya, wacce ke goyon bayan marigayi tsohon shugaban ƙasar ta Masar, Mohamed Morsi.
To a gaida Aishatu Sule da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran duniya bari mu shiga duniyar rahotanni. Tun bayan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yi na baiwa jam'iyyar APC nasara akan zaben gwamnan jihar Imo, jam'iyyar adawa ta PDP na cewa abin dai da sake. Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Wani taron manema labarai da ya kira a birnin tarayya Abuja mai magana da yawun jam'iyyar PDP ta ƙasa, Kola Olobondinya, shine yace wannan hukunci ya ba su mamaki, kuma abu ne da yake ganin 'yan Najeriya ba za su yi saurin fahimtar ta ba.
The People's Democratic Party is surprised at the judgment of the Supreme Court on the Imo State Governorship election.
A nan Kola Olobondinya yake cewa ta yaya kotun koli ta samu jimlar ƙuri'u da suka ce ɗan takarar APC Hope Uzodinma shine ya ci zaɓe da shi? Ɗan takarar APC fa shine ya zo na hudu da ƙuri'u 96,458 a ayarin 'yan takarar zaɓen gwamna da aka yi a ranar 9 ga watan Maris na shekara 2019. Wannan abu ne da zai taimaka wajen gurgunta demokradiyyar kasar. Mutanen jihar Imo suna cikin dimuwa da fargaba da mamakin wannan hukunci da kotun koli ta yanke mai dauke da ayar tambaya. Amma ga daya cikin lauyoyi da suka kare Hope Uzodinma, Barista Damian Dodo, ya ce wannan hukunci shine mafi cancanta domin an bi doka tsantsa, babu damba ko lam'a a ciki.
It's a good judgment based on law. It's not based on sentiment. It's not based on fiction. It's a judgment based on law.
Barista Damian Dodo yace alkalai bakwai ne suka yi aiki, kuma duk sun amince, sun yi ittifaki cewa Hope Uzodinma shine ya ci zabe, kuma hakan take. To sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam, kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari, ya ce wannan ne karan farko da kotun koli za ta yi irin wannan hukunci da ya bude sabon babi a harkar siyasar kasar.
Wato shi wannan hukunci da kotun koli ta yanke ya bada mamaki kwarai da gaske, saboda na bazata ne. A sani na shine wannan shine lokacin farko da kotun koli ta yi amfani da hujjoji da aka bayar na game da sahihanci ko rashin sahihancin zaɓe da yawan ƙuri'u aka canza zaɓen gwamna. A baya abin da yake faruwa shine an cire waɗansu gwamnoni ɗaya ko biyu, to amma an yi amfani da batutuwa ne da maganganun da suka taso kafin lokacin zaɓe. To saboda haka shi wannan hukunci yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ya nuna cewa ashe kotun koli za ta iya amfani da hujjojin da lauyoyi da masu kara da waɗanda ake kara suke bayarwa domin yanke hukunci. Shi a wannan zaɓen na jihar Imo, abinda ɗan takarar jam'iyyar APC yake faɗa shine cewa hukumar zaɓe ta soke zaɓuɓɓukan rumfunan zaɓe 388, wanda kuma idan aka haɗa da su shine yake da rinjaye.
A yanzu dai hukumar zaɓe mai zaman kanta tana jiran samun kundin hukuncin shari'ar da kotun kolin ta yi kafin a miƙa wa Hope Uzodinma takardar shaidar cin zaɓe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda daga birnin tarayya sai kuma jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara ya aiko mana rahoto akan wani artabo da aka samu da wayansu 'yan fashi a tsarkar daren jiya wanda ya sanadiyar mutuwar wasu da kuma raunata wasu.
Rindunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce mutum shida ne suka rasa rayukansu yayin da suka jikkata a lokacin da wasu 'yan bindiga suka tare kan hanyar Zaria zuwa Kaduna. Mai magana da yawun rindunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Abubakar Sabo ya musalta zargin da ake cewa 'yan bindigan sun sace mai martaba sarkin Fataskum Alhaji Umar Baburam din da 'yan bindigan suka tare ta wogashi.
Jiya 14 ga watan 1 da misalin karfe 11 saura kwata na dare mun samu kira na gaugawa na neman dauki ta hanyar DPO option sanda da ke Marar Banjos. To yayin da suka tare wata babban bus kenan sai ga motan rakiya a tawagar mai martaba sarkin Fataskum kuma tana zuwa da siren wadda muke kyautata zaton ganin hakan suka yi zaton kaman jami'an tsaro ne suke kawo dauki shi yasa sai suka bude wuta da motar a sanadiyan wannan hudu daga cikin masu taimaka mashi mai martaban da suke wannan motar ta rakiya sun rasa rayukansu. A sannan harsashin ya sami biyu daga cikin fasinjan da ke ɗaya motar da aka tsare ta tun gabanin zuwan wannan wadda ya sanadiyan kenan jimillar mutane shida suka rasa rayukansu a sakamakon wannan harin din da suka yi. Batun cewa an ɗauki mutane kusan 100 ba gaskiya ba ne saboda motocin da ma suka tsare har da ita na mai martaba a sarkin Fataskum din motoci guda uku din.
To ina maganar mai martaba sarkin Fataskum?
A mai martaba sarkin Fataskum ko yau da safiyar nan mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna ya ji kai ziyaran ganewa ido a inda wannan abin ya faru kuma daga bisani muka je nan asibitin Barar Dikko inda muka gana da shi a inda yake karɓar magani kuma yana cikin kyakkyawan yanayi.
Wasu daga cikin waɗanda suka yi ido biyu da 'yan bindigan amma suka samu suka tsira sun yi bayanin yadda abin ya faru.
Sunana Bashir Umar. To gaskiya dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tunda akwai al'umma da yawa wanda suka rasa rayukansu, akwai wanda suka ji ciwuka, akwai wanda kuma aka tafi da su. Eh shi wannan sarkin Fataskum ne. To kuma lokacin da suka shigo kuskuren da ya kawo harbin sabida da ainihin wannan jami'an tsaron nashi da dogarai sai suka sa jini a daidai lokacin da suka fara harbin. Shi yasa suka jawo shi suka dinga harbin motan. Kusan dai a wannan motan ba wanda da ya sha a cikin motan. Sarkin ne kawai ina ganin da shi da odilin din shi da suka samu suka fita a guje.
Ni kamin zuwa kamin da tire da wani wado akin to ba. Mun to wuri mu ga mota a gaban mu ta bude an bude mata wuta fa mu muka ci gurki mun sawo da bus ko suka bai mu gurin sada haro suka masa mana taya mota mutawadi muka sauka muka gudu shine bayan da muka sani kira
su ma dai wasu fasinjoji da suka zo wucewa kuma wannan abiyar tsada da su sun ce 'yan bindigan sun dibe suka nausa da su daji kafin daga bisani suka auna arzikin ganin an tsame su daga cikin jerin waɗanda aka ƙara auna da su cikin dajin cikin dare. Wannan ne karo na biyu cikin makonni biyu dai da 'yan bindiga ke tare wannan guri akan hanyar Kaduna zuwa Zaria domin ɗibar mutane da niyyar karɓan kuɗin fansa kamar inda dama mutanen tsakankanin gurin suka daɗe suna kokawa. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. To masu sauraro kun ga wannan rahoto kusan zan ce a kan shi ne ma yau za mu tattauna domin mu ji menene ra'ayinku dangane da cika shekaru 50 da kammala yakin basasa menene matakin tsaro ko kuma ya ake ainihin samun tsaro a yankunanku. Kamin mu buɗe layin wayar mu alamar dai tarawa 1-202-205-6555 ita ce lambar tamu.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun yi karin kumallo da Naija, jihar Naija wake magana.
Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kemba.
To Mala Ibrahim muna jin ka.
To alhamdulillah masha Allah na farko dai muna godiya game da arzikin wannan dawo masu da kuke bamu mu bayyana ra'ayoyinmu baki iya gurgudu muna muku godiya 100%.
To muna godiya mu ma muna ansawa kuma.
To masha Allah lalle gaskiya harkar tsaro kan a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba birni ba kauye ba gida ba daji sai dai kawai da Allah tsallakar. Domin saboda ka dubi abin da ya faru nan game da wannan rahoton da kuka bar yanzu nan abin da ke faruwa sannan kuma duk lungu da sako na Najeriya kusan a haka muke.
To Malam Ibrahim kana nufin kenan ana magana cewa yanzu yau ana cika shekaru 50 da aka kammala yaki, kana nufin kenan za a iya cewa ba a samu wani samun tsaro a kasar ba kenan kake nufi?
Eh to gaskiya wancan lokacin an samu amma a halin da muke yanzu gaskiya abin ya tabarbare yadda da ake zato.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu muna nan dai har yanzu a jihar Niger daga Kwantagora wake magana.
Injiniya mai gero makiri lulu Kwantagora jihar Niger.
Injiniya mai gero muna jin ka.
Wato gaskiya harkar tsaro ta tabarbare a Najeriya abin ya ƙara lalacewa bisa da yanzu ga sarkin fitar su an kai mai hari da Kaduna zuwa Zaria. To abin ya lalace tsakani da Allah. Abin mamako a dauki mataki duk shugaban Nijar da yayi Allah ya sauke shugaban al'adun da suna akan zuwa wasa tsaro amma mu Najeriya an shu har yanzu mutun ya dace lokacin shi ya wuce an ƙara mai mamako mutun ya fi shugaban tsaro ya kuskure sai shugaban Najeriya cire shi ka wane sa amma an kiya to ya za a samu ta tsaro Najeriya.
To injiniya baka ganin ita gwamnati ta yi iyayenta ku kuma al'umma kuna da irin gudunmawa da kuma za ku bada wajen samun tsaron nan?
To gudunmawa da za a ba ku ya za a ba ku mutun da ba a yi sabili ya rike makami ba amma inda an ce kowa sabili ya rike makami to wallahi mun ga mai an tsaro ka zo Allah sai a gaba da su.
To ai injiniya ba sai ka rike makami zaka iya bada gudunmawa ba, kana iya bada bayanai na sirri ga jami'an tsaro.
Bada bayanai a kowane da kuka fara bayanai ba a zuwa sai an ga bannan sannan su zo.
To mun gode injiniya, mara mu tafi jihar Kogi wake magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, Kogi wake magana.
Salihu Usman ne daga Uke ne jihar Kogi.
To Malam Salihu muna jin ka.
Na'am, ban yi abin da kuke tattaunawa a kai ba.
Muna magana ne a game da matakin tsaro a Najeriya bayan cika shekaru 50 da kammala yakin basasa.
Na'am.
Ana iya cewa an samu dawwammamen tsaro a Najeriya?
To, wallahi dawwammamen tsaro kam ba a samu komai a ciki ba.
To mun gode, bari mu tafi jihar Zamfara. Wake magana daga Zamfara.
Assalamu alaikum. Wallahi ni shugaban Rangi, barkamu da warhaka. Sunana Nasiru Hussein Kurgu ne, Gwanje bakin Sauka Sagoto jihar Zamfara.
Barkanka dai Malam Nasiru.
Ya kokari ya
zama. Alhamdulillah, muna godiya ga Ubangiji ya naku.
Gaskiya Malam Yusuf kalubale ne ga jama'a majalisun mu, ya kamata sai su tashi ba su bar zama a Abuja ne, su dawo su dinga diba abin da yake faruwa a Najeriya nan. Wannan abin ba kare bane, sojojin mu na da idan suka sa su je daji. Duk ne suka sa gaban su ba su dawa da baya, amma nan yanzu wai sala'in tsoro ba su shiga daji, bar cikin daji. Ruwa suna zuwa cikin gari suna tarwa sa al'umma, haka ake saboda Allah.
To kana nufin kenan yanzu kana so ka ce babu tsaro kenan?
Kana Nasiru sai Kurgu ne, Gwanje bakin Sauka Sagoto jihar Zamfara.
To mun gode Malam Nasiru, bari mu tafi jihar Nasarawa. Wake magana.
Wa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ka'udillahi ya ina gajiya ya kokari.
Lafiya lau, wake magana.
Barallah, kana tare da babawo mai a gure na gitata.
To babawo muna jin ka.
Wato magana ta gaskiya, an samu shekara nawa ne ma ka faɗa?
50.
To a gaskiya fi sabilillahi, kamar yadda muke gani ake fataka da kuɗaɗe, kamar yadda muke ganin ana fitar da kuɗaɗe ana harkoki da shi, yana da kyau a ce kowane talaka ya kasance ana biyan shi ko ya yi karatu ko bai yi karatu ba. To amma da yake yanzu ai yawa kuma bayan haka su shugabannin.
To malam baba, muna magana ne akan tsaro a Najeriya.
Okay, magana tsaro a gaskiya fi sabila ta wani bangaren ayi nasara, ta wani bangaren kuma ba ayi nasara ba, saboda ni dai kiran da nake ga gwamnati a gaskiya fi sabila gwamnati ta tsaya, saboda in aka ce ana kai ma talaka hari, to aka gama da talaka ba za iya hawo kansu ne kuma again. To saboda haka ina ba su shawara duk yanda za su yi, su yi kokari su tsaya da magana hare-hare nan da ake yi, da fatan za su tashi lafiya.
To mun gode malam babawo, muna da kira daga jihar Kaduna. Wake magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi alaji Musa, muna sauraron ka.
Dakta, ne muka barka da yammaci.
To, muna amsawa alaji Musa.
To, alhamdulillahi, kai. Gaskiya mu dai ɗan Kaduna dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da can dakta lokacin da ake magana ƴan mazan jiya shekara 50 da suka wuce waɗannan su suka nuna jajircewar su. Amma na yanzu gaskiya al'amari mutane ba suna ganin laifin ƙananan sojoji idan ka tafi an je an kashe ka a matsayin ka na soja iyalinka ma kore kare ake musu a cikin bariki. To yana ɗaya daga cikin abin da yake hana ne yanzu sojojin yanzu gardi da menene ake cewa kwace kuɗi, menene da shar duka, menene da kwace kuɗi. Kaga wannan kalmar da aka faɗa wallahi ita ce ake yi ta manyan sojoji suna can a zaune suke kwace kuɗi, ƙananan sojoji ake turawa a je a kashe ka. Idan an kashe ka yaranka da iyalinka wallahi ba sa wata shida ko shekara ɗaya a cikin bariki an musu korar kare an wulakanta su. Da haka yana ɗaya daga cikin abin da ke jami'an tsaronmu suke tsoron jajircewa a kan irin wannan matsaloli.
To Alhaji Musa, kana nufin kenan yanzu ba a samu wani daga ba a samu wani nagartaccen tsaro a Najeriya ba kenan?
To malam dakta, idan baka ce misali a cikin kaso 100 an samu 40 a cikin 100 me aka samu? An samu 0/0. Dan haka ni abinda nake gani manya-manyan sojojin nan sun tsoran Allah su zuka sakan wasu kansu waɗannan ƙananan sojojin. In aka yi haka za a samu cigaba.
To mun gode Alhaji Musa, bari mu tafi jihar Adamawa. Ke magana?
Yawa, ina magana kuma da gari local gwamnatin jihar Adamawa.
Wa ke magana? Ban ji sunan ba.
Usman ne ke magana daga Madagali.
To Malam Usman, muna jin ka.
Wadalla, wato bayan da muke son muku shine maganan kwata-kwata in mutum ya ce yana da tsaro ma a Najeriya ya yi batu ne kawai. Domin ga wannan yankin Madagali kullum wayewan garin Allah ba ran da ba za a kashe mutum 5-6-4 kullum.
To kana nufin ka ce babu jami'an tsaro ne da suke ba da kariya ga al'ummar yankin?
Jami'an tsaro suna nan bakin kwantaya tsakaninka da kwantaya kilomita ɗaya ba kai saka tafiya ba.
To Allah ya kyauta. Bari mu koma jihar Zamfara. Wa ke magana?
Masha Allah, Malam Harangai, barka da yammaci.
Barka ka dai, wa ke magana?
Kana tare da Isa Salisu Gusau daga jihar Zamfara.
Malam Isa, muna jin ka.
Almajiri, to a gaskiya sha'anin tsaro a ƙasar nan sai mu ce ya zama kamar ci gaban ne a kan rijiya ne. Ana yin ƙasa amma ana ganin cewa kamar an ci gaba. Najeriya ce fa a matsayinta na uwa ga Afirka, gwargwado muna da tarihi da magabata suna gaya mana abin da ya faru a baya. Har ma jiki ake yi na tunawa da mazan jiya a yau da kuma ƙarshen yakin basasan Najeriya. Najeriya ta tallafa ga ƙasashen Afirka irin su South Africa da su Sierra Leone. Muna da duk irin wannan labari. Sojojinmu suna jajircewa matsayinsu na mazan jiya, amma na yau abin ban mamaki sai ka ga soja ɗauke da waya ta zamani kai da za ka yaƙi ka yi iyayenka don kishin ƙasarka. Amma ɗan wayayi bayani ya ce idan soja ma ya je an kashe shi babu wani tallafi, babu wani taimako. Al'amarin nan da mai gida Musan Garo yake faɗa, kura da shan kiɗa gari da kwasan kuɗi, kaga ba za su kai kansu a kashe ba. To gaskiya gwamnati ta farka, in ba ci take yi ta farka.
To mun gode. Ma sauraro, iyakan abin da muka samu dama ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu sake ba ku dama. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
The Premier League in kasar Ghana na shekara ta 2019 da 2020 za mu so mu labarin wasannin mako na hutu. Da rahoto ya nuna cewa ko ba sa cin kwata-kwata shakka shi da ci daya da nema. Prince Owusu Ajiman ya jira kwallon a ragan kwata-kwata a bugun penalty bayan an rada ajinin buwatin kasa cikin akwati. Hukumar kwallon kafan kasar Ghana
ta ainihin Libya League har guda hudu akan kuma sasan tikotoko na rashin da'a inda ta kuma yi ikrarin Libya mata haramcin wasanni guda biyar a gida muddin take kalubalanta wannan zargi The Porcupine Warriors dai an caje su ne dangane da ainihin wasan da ta yi a Ghana Premier League da Brecon Chelsea a Baba Yara Sports Stadium a kuma ranar Lahadi Kostoko da ta sha kashi a gida da ci ɗaya mai ban haushi sun ɗibi ya kushe su akan alƙalin wasa Bulo inda magoya bayan asan Tikotoko sun ka far masa bayan ya sallami ɗan wasan na Kotoko a filin wasa shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana ya faɗa cewar Prosper Harrison Addo dai shine mutumin da ya dace wa matsayin babban magatakardan kungiyar yana mai faɗan cewar lauyan na da abinda yasa ya cancanci rike wannan matsayi wanda kuma zai sha ya iza wasan kwallon kafar gaba majalisar azattarwar kungiyar kwallon kafan kasar Ghana ce ta nada lauyan a matsayin babban magatakardan kungiyar a makon jiya bayan firar da aka yi da taron mutane inda yayi sama akan kowa labarin da ke isowa gare mu ya nuna cewa har yanzu haka tsohon coachin Black Stars Kwesi Appiah na da kwantin bashin da yake bin Black Stars na watanni shida waɗanda ba a biya shi ba sannan kuma labari ya nuna cewa bonus din wasanni na Black Stars na wasanni guda biyu da sun kai a wasannin samun cancanta shiga wasannin kofin Afirka wasan da sun kai da Afirka ta Kudu da Sao Tome and Principe a watan Nuwamba har yanzu shi kuma wannan bonus din ba a biya shi ba kuma abin tambaya shine ta kaka ake jin zai iya tabuka abun kwarai yayin da ba a ma biyan shi haƙin shi don Black Stars su iza gaba da wannan kuma muka yi so karshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwanullah da wannan labarin wasanni yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Laraba majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da mambobi da za su wakilci majalisar a shari'a tsige shugaba Donald Trump da za a kai gaban majalisar dattawa. An kada ƙuri'ar ne inda mambobin majalisar suka bi jam'iyyunsu. Tun a baya dai majalisar ta amince da takaddun tuhume-tuhume a watan da ya gabata, amma shugabar majalisar Nancy Pelosi ta jinkirta tura takaddun yayin da 'yan Democrat a majalisar wakilai suka yi kokarin ganin shugabannin majalisar dattawa sun yadda a saurari ba su daga wasu sabbin shaidu a lokacin zaman shari'ar. Prime Minister Russia Dmitry Medvedev ya mika takaddun murabus din majalisar zartarwarsa sa'o'i kadan bayan da shugaba Vladimir Putin ya gabatar da sauye-sauye akan kundin tsarin mulkin kasar matakin da zai fifita ikon majalisar dokokin kasar sama da mukamin shugaban kasa. Kamfanin dillancin labaran kasar Turkiya ya ba da rahoton cewa 'yan sandan kasar Masar sun kai samame ofishinsa da ke birnin Alkahira suka kuma danke jami'anta guda biyu.
To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Amma kamun mu sallama da ku bari mu mika sakon ta'aziyar sashen Hausa ga abokin aikinmu Hassan Maina Kaina na rasuwar babban yayan shi Alhaji Abubakar Maina Kaina wanda Allah ya mai rasuwa jiya a arambata da aka yi da an fashi a jihar Kaduna akan hanyar su ta zuwa Kaduna daga Zaria da fatar Allah ya mishi rahama Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari yanzu a madadin Aisha Tusale da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Chan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington Gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam